Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC da wannan safiyar yau Alhamis 3 ga watan Oktoba shekarar 2019 akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad FM da Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi, yayin da a duniyar gizo ta internet za a same mu a kodayaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da asuba, da fatan kun waye gari lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Shugabannin bangaren 'yan adawa na jam'iyyar Democrat masu rinjaye a majalisar wakilan Amurka sun gargadi fadar gwamnati ta White House da su kwanda shirin cewa za a aiko musu da takardun neman su gabatar da takardun da suka shafi hulɗar shugaba Trump da Ukraine. Hukumomin Japan sun nuna damuwa kan sabon gwajin makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta yi, yayin da a karon farko cikin shekaru 28 Amurka ta buɗe ofishin jakadancinta a Somalia.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da a Najeriya ake ci gaba da bukukuwan cika shekaru 59 da samun 'yancin kai, shin yaya rayuwar iyali ta kasance a lokuta da suka shuɗe zuwa yanzu?
Ta samu koma baya rayuwar iyali, ta samu koma baya. Yanzu din nan ni in ana bi na tam na makaranta, ana bi na tam ko wanda bin iya biya ba na yara na.
Haka kuma za ku ji cewa rundunar 'yan sandan Kaduna da ke arewacin Najeriya ta ce ta kammala binciken makarantar nan da aka ga yara daure a cikinta a makon da ya gabata.
Su kuma wanda ake an kama ana binciken su, in Allah ya yarda tsakanin yau zuwa gobe za a gurfana da su gaban kotu don yi musu shari'a.
Sannan a yau a maimakon shirin domin iyali za mu kawo muku tattaunawa ta musamman da masana halayyar dan Adam akan tasirin da 'yancin da Najeriya ta samu shekaru 59 a tsarin tafi da rayuwar iyali na yau da kullum. Amma kafin waɗannan duka sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugabannin bangaren 'yan adawa na jam'iyyar Democrat masu rinjaye a majalisar wakilan Amurka sun gargadi fadar gwamnati ta White House da su kwanda shirin cewa za a aiko musu da takardun neman su gabatar da bayanan da suka shafi hulɗar shugaba Trump da ƙasar Ukraine. A lokacin da wani ɗan jarida ya tambaye Trump a wani taron manema labarai shin ko zai miƙa wuya ga wannan bukata ta majalisar wakilan wadda ta kaddamar da bincike da mai yiwuwa ya kai ga tsige shi, sai Trump ya ce shi ai ya saba ba su haɗin kai. A jiya Laraba, shugaban kwamitin kula da harkokin tattara bayanan sirri a majalisar wakilan Adam Schiff ya ce duk wani yunkuri da gwamnatin Trump ta yi na kawo cikas a wannan bincike za su kalle shi a matsayin shaidar hana doka ta aikinta.
Let's not make any mistake here. The president wants to make this all about the...
Ya ce kada mu kuskure a nan. Shugaban yana so ne ya mayar da wannan batu kan mutumin da ya kwarmata wannan sirri, inda yake nuna cewa mutane irin su da suka fito suka ba da bayanai irin wannan a dauke su a matsayin masu cin amanar ƙasa da leƙen asiri. Wannan wata dabara ce kawai ta kokarin tsoratar da shaidu da ta da zaune tsaye.
It's an incitement to violence.
A dai bangaren kuma a yau Alhamis ake sa ran tsohon jakadan Amurka na musamman kan Ukraine Kurt Volker da ya aje aikinsa a makon da ya shuɗe zai bayyana gaban kwamitocin majalisar domin yin bayani kan irin rawar da ya taka a hulɗar shugaba Trump da Ukraine. Ana dai zargin Trump da laifin neman taimakon shugaban Ukraine Zelensky wajen bankaɗo wata badakala da ake zargin ɗan tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden wato Hunter Biden da aikatawa da nufin samun makamin da zai ɓata sunan Biden da ake hasashen da shi zai kara a zaben 2020. A yau Alhamis, kamfanin dillancin labaran ƙasar Koriya ta Arewa KCNA ya yi ikirarin cewa ƙasar ta yi nasarar gwajin sabon makami mai linzami ƙirar ballistic da ake wa lakabi da SLBM. Wanda za a iya harba shi daga jirgin ruwa mai tafiya a ƙarƙashin teku. Kamfanin dillancin labaran kasar ya fitar da wasu hotuna da suka nuna lokacin da makamin mai linzami yake fitowa daga ruwa a wani abu da ke nuna alamun daga ƙarƙashin teku aka cillo shi. Hukumomin Japan waɗanda suka nuna rashin jin daɗin su sun ce gwajin makamin wanda aka yi a jiya Laraba ya sauka ne a wani yankin su. Taro Kono shine ministan tsaron ƙasar ta Japan. Yace wannan gwajin makami mai linzami wanda ga dukkan alamu ya faɗo cikin yankin tattalin arzikin mu babbar barazana ce ga tsaron Japan, kuma saukar wannan makami a wannan yanki abu ne mai matukar haɗari ga jiragen sama da na ruwa da ke sintiri, kuma abin damuwa ne idan aka kalle shi ta fuskar matakan kiyaye haɗura da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shimfiɗa, kuma ya sabawa dokokin kwamitin sulhu na majalisar. Wannan gwaji dai yana zuwa ne sau'i bayan da Koreya ta Arewa ta bayyana cewa za ta yi wani zaman tattaunawa kan batun nukiliyar ta da Amurka a ranar Asabar da ke tafe. Har zuwa yanzu shugaban Amurka Donald Trump bai ce ufan ba kan wannan sabon gwajin makami da Koreya Arewa ta yi. Bayan da ta kwashe watanni tana fama da rikita-rikitar siyasa wacce ta sanadin hanbarar da gwamnatin Umar al-Bashir. Gwamnatin wucin gadin ƙasar Sudan na neman a cire ƙasar daga jerin sunayen ƙasashen da Amurka ta yafa musu rigar masu ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci. A cewar jami'an gwamnatin ƙasar, cire sunan Sudan daga jerin sunayen zai taimaka wa tattalin arzikinta wajen farfadowa wanda yake fuskantar ƙalubale tun bayan da aka kawar da al-Bashir a watan Afrilun da ya gabata, wato bayan da aka kwashe watanni ana zanga-zanga a titunan ƙasar. A shekarar 1993 Amurka ta saka Sudan a jerin ƙasashe masu goyon bayan ta'addanci kan wasu tuhume da aka yi wa gwamnatin tsohon shugaba al-Bashir na mara baya ga ayyukan na ta'addanci. Sannan Amurka ta saka wa ƙasar takunkumi kan zargin goyon bayan ƙungiyoyin ta'addanci irin su Al-Qaida, Hamas da Hezbollah. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A karon farko cikin shekaru 28 Amurka ta bude ofishin jikadancinta a Somalia. A jiya Laraba aka bude sabon ofishin wanda gininsa ke kasan filin tashin jirage na kasa da ke Mogadishu babban birnin kasar. Jikadin Amurka a Somalia Donald Yamamoto ya kwatanta bude ofishin jikadancin a matsayin wani muhimmin abu mai dimbin tarihi da ke nuna cewa kasar ta Somalia na ci gaba cikin yan shekarun nan. Sannan wata sanarwa da ofishin jikadancin Amurka na Somalia ya fitar ya nuna cewa matakin buɗe ofishin zai kuma maido da cikakkiyar hulɗa tsakanin Amurka da Somalia. Babban daraktan hukumar lafiya ta duniya WHO ya yi kira ga ƙasashen duniya da su yunƙuro a taimakawa yankin Bahamas da guguwar Dorian ta daidaita wacce ta haifar da asarar rayuka da dukiyoyi musamman ma ababen more rayuwa. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ya yi wannan kira ne a wata sanarwa da ya fitar bayan da ya kai ziyara a yankin na Bahamas domin auna girman ɓarnar da guguwar ta yi. A farkon watan da ya gabata guguwar ta Dorian ta sauka a tsibirin da ake kira Abaco sannan ta nausa zuwa yankin tsibirin Bahamas inda ta kwashe sama da kwanaki biyu tana barna. Sanarwar ta kara da cewa har yanzu ba a san inda mutum kusan 600 suke ba yayin da aka tabbatar da mutuwar wasu 56.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je ga rahotannin namu. Bincike da dama sun nuna cewa iyali shine ginshikin al'umma a kowane sassa na duniya, inda daga nan ake samar da jama'ar da ke faɗaɗa zuwa anguwanni, zuwa ƙananan yankuna da ma jahohi, har ta kai ga kafa ƙasa. Yayin da Najeriya take bikin cika shekaru 59 da samun 'yancin kai, shin yaya rayuwar iyali ta kasance a lokuta da suka shuɗe zuwa yanzu? Ga Mahmud Ibrahim Kwari da ƙarin bayani a wannan rahoto na musamman da ya haɗa mana albarkacin bukukuwan cikar Najeriya shekaru 59.
Samar da ingantacciyar rayuwa ga iyali ta hanyar ilimi mai nagarta da kiwon lafiya da muhalli da wanzar da adalci da ɗimbin ababen da rayuwar bil'adama ke ginuwa a kansu na daga cikin manyan ginshiƙan nema wa Najeriya 'yancin kai daga tura mulkin mallaka na ƙasar Burtaniya. Sai dai shekaru 61 bayan Turawan sun miƙa mulki ga 'yan ƙasa, har yanzu magidanta da iyalai na ci gaba da kokawa game da ƙaranci ko kuma rashin waɗancan ababe. la'akari da dimbin kalubalen da iyalai ke ciki a birane da maraya da kuma yankunan karkara a Najeriya. Malam Abdulrauf Musa magidanci ne dan shekaru 62 mai sana'ar hannu wanda ya auren fari shekaru 39 baya kuma ya haifi ƴaƴa 18. Yayi tsokaci game da makomar rayuwar iyali cikin shekaru 59 na samun ƴancin kan Najeriya.
Ba zan iya baka menene ƴancin kai ya kawo ba, domin muna cikin da mu gwarau lokacin da Turawan da yanzu. Saboda baka da Allah din ta fi tafiya akan yanzu. Turawan da suka rene mu sun ban mana abubuwan da yanzu ba mu da shi, kun ba mu samu dawo da shi ba.
Rayuwar iyalai a Najeriya kamar koma baya ta samu?
Koma baya sosai makwa, ta samu koma baya. Rayuwar iyali ta samu koma baya. Yanzu din nan ni in ana bi na tam na makaranta, ana bi na tam ko wanda ban iya biya ba na yara na. Yanzu din nan ina da yaran da na sa a makaranta banda kudin da zan musu uniform sai musu littafi in kai su makarantar, kuma sun ci makarantar. Kaga a gun nan me zan ce da rayuwar iyali ko ƴancin kai? Kaga ban da shi, babu wani ƴanci.
Shi kuwa Malam Muhammad Abdu mai shekaru 69 kuma ya kwashe shekaru da dama yana sana'ar gine-gine na cewa
kulliyar in ma ta biya dai ba ta biya sosai ba, ni dai ana fahimta. Tunda a da kaga har zuwa fa ake a ce an kama dan wane an sa shi a makarantar boko, an kamo wance an sa a makarantar yana muna gudu. To yanzu gashi an yi karatun na bokon, amma kuma sai ga tafiyar kawai dai ana ta yin ta ne haka akai.
Kana nufin zamantakewar iyalai kamar tafi inganci ba?
A tafi inganci gaskiya, shugabanni ne suke tafiya da mu, su kuma ga yanda ake ta kuka da su.
Tun ba yanzu ba masu kula da lamura da sauran 'yan Najeriya ke dora alhakin taɓarɓarewar iyali a ƙasar akan shugabannin da suka biyo bayan rukunin farko na magabatan ƙasar irin su Ahmad Bello Sardauna da Zik da kuma Awolowo. To amma Professor Aisha Abdul Ismail, masaniya a fagen kimiyyar siyasa kuma daraktar cibiyar nazarin jinsin bil'adama ta jami'ar Bayero Kano na cewa
dama da za a ba da 'yancin kan an riga an shigo da wani yanayin ilimi da kuma yanayin rayuwa westernization kenan. To kuma sai aka cire yanayin karatu da yanayin neman ilimi da muke da shi, wanda in na ɗauki daga addinin musulunci da shari'a ita take jan akalar harkar mulki, harkar tattalin arziki, harkar zamantakewa da duk wasu harkoki. Amma sai aka zo sai aka kawo wani yanayi wanda sai aka cire ita shari'ar, aka cire addini na kowane ma addini, aka ajiye shi daga gefe. To kaga kuma shi addini ai shi yake saiti, kowane addinin ne ko na musulunci ko kristanci ai shi yake saiti. To an cire saitin.
A nata bangaren sakataren reshen jihar Kano ta kungiyar mata lauyoyi ta Najeriya, Barista Amina Umar, ta ce ko da yake mata sun yi ilimi kuma sun kai kololuwa a fannin shari'a na Najeriya cikin shekaru 59 da samun 'yancin kasar, amma a cewarta wannan ci gaba ne mai kama da nami haƙari jiya ta fuskar rayuwar iyali.
Idan ka duba misali zaka tabbatar da cewa rayuwar iyali ta shiga wani hali. Mafi yawan cases din da ake ko kuma shari'un da ake, shari'u ne da suka shafi mata da ƙananan yara. Mace an tauye mata gado ko kuma ka ga mace ta kawo kara tana koki akan asabtar da ita da ake yi a gidan aurenta. Sannan kaga an kawo cases na yara ƙanana wanda an musu fyaɗe ko kuma yara matasa an musu ciki, ko kuma kaga cases na maza sun daki matansu, sun muzanta musu rayuwa, sun ci zarafinsu. Ya kamata a ce a rayuwar iyali duk mun wuce waɗannan abubuwa.
Sai dai Malam Abdulrauf Musa na cewa magidanta da ke zama jagororin iyalai na taka gagarumin rawa wajen dagulewar lissafin rayuwar iyalansu.
A siyasance misali, mun zaɓi mutane waɗanda bai cancanci ma a zaɓe su ba. Saboda me? Saboda halin rayuwa da iyali. Kana da mutumin da ya kamata ka zaɓe shi, ka tura shi ci da kai gaba. Amma bai da ƙarfin da zai ɗauki wani abu ya maka, kai kuma kwaɗayi ya sa ka tafi gurin wasu. Masu abin sun baka kaji ka zaɓin, an san ba su cancanta ban, amma waɗansu sun ɗauki abubuwan sun yi, abu su cancanta ba, su biyan burinsu su biya buƙatunsu na sannan. gaba duk abin da zai faru ma ya faru.
Duk da iyalai a Najeriya sun kwashe kaso mafi tsauka na waɗannan shekaru 59 da samun 'yancin kan ƙasar cikin matsalolin talauci da rashin ilimi da fyaɗe da cin zarafin mata da lalacewar zamantakewa, Farfesa Aisha Abdul Ismail ta ce akwai mafita.
A gaskiya a nazarinmu, idan za a samu a ƙarfafa iyali, kowa ya koma ya gyara. Ba fa gwamnati ce ta kaɗai ba, da ni da kai da duk wanda yake saurare, dukkanmu muna da haƙƙi. Kowa ya koma ya gyara, muna gyarawa gaba ɗaya al'ummar za ta gyaru.
Abin jira a gani dai shine ko waɗannan ɓangarori za su ɗaura ɗamarar gyara rayuwar iyali daga nan zuwa baɗi, lokacin da Najeriyar za ta cika shekaru 60 daidai da samun 'yancin kai daga Turawan mulkin mallaka. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari wanda nan gaba kaɗan zai dawo a wani zauren tattaunawa na musamman kan batun cikar Najeriya shekaru 59 da samun 'yancin kai. Amma kafin nan bari mu je jihar Kaduna, Najeriya, inda rundunar 'yan sandan Kaduna da ke arewacin Najeriya ta ce ta kammala binciken makarantar nan da aka ga yara ɗaure a cikinta a makon da ya gabata, kuma ta riga ta shirya gurfanar da malaman makarantar da ke hannun hukuma ga kotu. Daga Kaduna ga rahoton Isa Lawal Ikra.
Mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Kaduna DSP Yakubu Sabo Abubakar ya ce duk da yake dai gwamnati ta damƙa yaran a hannun iyayensu tuni, akwai yiwuwar hukuma ta gayyato wasu daga cikin irin waɗannan iyaye don zuwa gaban kotu su ba da shaidar abin da suka gani.
Waɗannan yara an mika su hannun gwamnatin jiha, kuma su ma sun mika su hannun iyayensu. Su kuma wanda ake an kama ana bincikensu, in Allah ya yarda tsakanin yau zuwa gobe za a gurfanar da su gaban kotu don yi musu shari'a.
Wasu sare kila ko hukuma za ta ɗauki mataki akan iyayen ganin cewa su suke kai waɗannan yara makaranta alhalin ga abin da ke faruwa. Ne tsakanin hukuma da iyayen yaran nan?
Tsakani da Allah, iyayen da suka zo suka tabbatar da cewa suna sane da ana gallaza ma wa'annan yaran, lallai su ma za a ɗauka masu laifi ne. Amma idan uba ya kai ɗansa a koya masa karatu, sai wa'ina abubuwan suka fito cewa ba kawai karatun ake koya masa ba, ga wasu abubuwa kaman korafin da yaran ke yi ana ma lalata da su, ga azabtar da su da ake yi wadda mu kama mun je mun ga yanayin da suke ciki, ga manya-manyan tabo na duka a jikinsu, ga kuma ɗauri da aka yi musu. To kaga wannan in iyayen suka nuna ba su san da wannan abu na faruwa ba, mu sai dai mu yi amfani da su a matsayin shaidu idan mun kai waɗannan mutane da ake zargi kotu.
Kowane mataki gwamnatin jihar Kaduna ke ɗauka kan yiwuwar bayyanar irin wannan makarantu a jihar ta Kaduna, Hajiya Hafsat Muhammad Baba ita ce kwamishinar kula da harkokin mata da walwalar al'umma a jihar Kaduna.
To yanzu haka dai tana rufe kuma ana gadinta. To da mu ma mun so mu je wajen, sai gaskiya aka ce mana kamar mutanen anguwan za su iya taso mana, amma dai mun san cewa tana na arfe kuma tana karkashin jami'an tsaro.
Ya maganar yaran da aka kama a ciki?
To yaran da aka kama dukkan su yanzu ba ko daya a hannunmu, mun riga mun hada su da iyayensu sun riga sun tafi gida. Su kuma waɗanda ba 'yan ƙasa ba, kamar wanda suka taho daga Burkina Faso da Cameroon, an danka masu immigration na Burkina Faso din, amma shi ɗan Cameroon din daga asibiti akwai 'yan uwan shi da suka zo suka tafi da shi.
Ko gwamnati na da wani tsari akan kula da makarantun addini a jihar Kaduna? Wannan ce tambayar da na yi wa babban daraktan hukumar kula da harkokin addini a jihar Kaduna, Sheikh Muhammad Jamilu Abubakar Albani.
Arihu kafin ma banki gode maka account sai ka zo mun maka register, idan muka baka form ka cika kafin biyar, muna tura mutanen za su je su inspections, ma'ana su je su kula su ga yaya wajen ya kamata a ba shi register ko bai kamata ba. Wannan tsari na masallatai, na makarantu na allo, makarantun islamiyya, majami'ai.
Amma ita wannan makarantar ba ta bi wannan tsarin ba ne?
Babban abin da muke dubawa shine cikin dan lokaci kaɗan da na bi wannan office din, muna bincikawa mu ga waɗanne makarantu ne ba sa bin wannan tsarin, za mu kafa komiti wanda zai zagaya ya wayar da kansu.
Yanzu dai abin jira a gani shine yadda za a kwaranye tsakanin gwamnatin jihar Kaduna da jami'an tsaro da kuma shugabannin wannan makaranta da aka kama bisa zargin tursasa yara da kuma azabtar da su da sunan ladabi. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Nigeria.
A gaida Isa Lawal Ikara. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu agogon mu ya ce karfe 1 da minti 20 na dare a nan birnin Washington DC. Ga shirin mu na gaba.
Masu rari, assalamu alaikum, barka da kasancewa da ku a wannan lokaci. Yau a wannan tattaunawa za mu duba wato tasiri da shi wannan yanci da Najeriya ta samu shekaru 61 a tsarin tafikar da rayuwar iyali ta yau da kullum, ɗaiɗaikun iyalai na Najeriya a sassa daban-daban na Najeriya. Domin tattauna wannan batu, muna tare da masanin halayyar ɗan adam kuma mai bincike a wannan fanni, Dr. Muhammad Hadi Musa, sai kuma Hajiya Maryam Ibrahim Hali, ita ma tana da ilimin ta irin na sanin halayyar ɗan adam domin nazarin da take nan ko kuma fannin da ta karanta kenan. Uwa ce, matar gida, kuma ga ƴar gwagwarmaya wacce muke cewa ko ake cewa activist, tana kokarin wato kare yancin raunana waɗanda suka hada da mata da yara da kuma waɗanda suke raunanan ne a zahiri, wato nakasassu ko kuma mutanen da gaban su suka zama ba sa ko wani bangare nasu ba aiki. Hajiya Maryam, barka da warhaka.
Jama'a, assalamu alaikum.
Zan fara da Dr. Haji Musa. Wai dakta, idan aka ce iyali me ake nufi? Sannan kuma zamu so kai mana dan karin haske, wani tasiri yancin kan Najeriya yayi ga tsarin iyali a Najeriya?
To mai sauraro, dukkanin ginin da ka gani a rayuwa zaka tarar cewa tarin bulalluka ne aka yi musu shiri mai kyau, aka jera su tun daga fandisho ko zuwa hawa ɗari ne shine yake gina wannan ginin. Haka zalika dukkanin al'ummar da ka gani, miji da mata ne suka haɗu suka yi aure suka samar da ƴaƴa, da wasu gidan miji da mata da ƴaƴa, da wani gidan miji da mata da ƴaƴa, aka taru aka zama unguwa, daga unguwanni aka taru aka zama gari, daga gari aka zama jiha, shine abin da ya kai aka samu ƙasa. To ba in duk al'umma da ka gani tari ne wato na ɗaiɗaikun iyalai, shi yasa dukkanin abin da za ka yi tattauna a rayuwar duniya ba za ka iya gujewa tattauna tasirin da duk abin da ya je ya zo akan iyali ba. Shi yasa ko menene za ka kalla in kana son zaman lafiya a cikin al'umma, to abin da ya fi cancanta shine ka duba ka ga zaman lafiya a cikin iyali. Waɗannan abubuwan da kake gina al'umma da su shine miji da mata da ƴaƴansu, to in suka inganta al'umma ta inganta. Idan aka samu matsala kuma gabaki ɗayan al'umma da dukkanin janibobinta na tsaro da samar da dukkan wani abu na jin daɗin rayuwa ba zai yi tasiri ba. To wannan shine abin da ka zuwa wannan tattaunawar, cewa daga lokacin da aka sami ƴancin kai zuwa yau, wani irin tasiri wani yanci kai ya samu, wani irin gata ya samu a dunkule ko a takaice, zan ce an sami wasu gaɓoɓi da wasu lokuta waɗanda hukumomi a hukumance suka yi ƙoƙarin samar da wani abu wanda zai kawo kyakkyawan tafiya ta iyali, ya inganta rayuwar iyali ya yi ta. Almisali, an sami Family Support Program, wato wasu lokuta da matayen shugabannin ƙasa suka samar da hukuma don ta kalli iyali, ta kuma kalli menene matsalolinsu, kuma wacce wanne irin gudunmawa za ta iya ba iyali kai tsaye, ko kuma wannan gwamnatin za ta ba iyali kai tsaye wurin rage raɗaɗin talauci da zafin rayuwa da wasu abubuwa makamantan wannan. Saboda haka wannan kokari an yi shi lokuta daban-daban a lokacin gwamnatoci daban-daban da sunaye kala-kala. Dukkanin sabon da suke kokarin yi shine samar da yadda za a inganta iyali su samu sauƙin rayuwa, su samu sauƙin kayan masarufi, su samu sauƙin yin tarbiyya, kuma a samu sauƙin zaman lafiya ba tare da an sami zalunci tsakanin miji da mata ba.
To Hajiya Maryam, kin ji abin da Dr. Hadi Musa yake cewa an yi tsare-tsare tun da Najeriya nan ta kafu a matsayin ta Najeriya shekaru 61 don tallafawa iyalai, kuma bayanansu sun nuna cewa iyalan nan fa su ne ginshiƙan wato kafuwar al'umma ɗin. Wai tun da ke mace ce, waɗannan tsare-tsare sun yi tasiri a wato rayuwar iyalai ko kuma dai a'a ya abin yake?
Yau ko shakka babu za mu iya cewa wannan tsare-tsare sun yi tasiri a rayuwar iyalai. Don zan iya tunawa ina ga lokacin ni da na fara tasowa ana gana son wannan better life for ko able woman ne na matar shugaban kasa for rural woman na matar shugaban kasa Ibrahim Babangida a wannan lokacin ko to ina ganin to tun a lokacin na san wannan programs ne ko ince tsare-tsare da ke kokarin ganin cewa su nuna wa mata na karkara yadda za su tashi su nemi na kansu suna wa mata na karkara yadda ya dace muhimmancin zuwa asibiti domin kiwon lafiya suna wa mata na karkara muhimmancin zuwa a neman ilimi da dai sauransu haka ba za mu ce ba shi da tasiri ba ko shakka babu wannan ya samu tasiri akan inganta rayuwar iyali
to idan muka dauki su waɗannan shekaru 60 din babu daya 59 nan da Najeriya ta samu yanci yaya tasirin su yake akan rayuwar iyalai
yau ko shakka babu ya nuna da akwai tasiri mai karfi saboda idan ka duba a zamanin da an ka duba harkar ilimi zaka ga cewa misali tunda ni mace ce zan fi ba da karfi wajen harka a harkar mata zaka ga cewa a da ilimin mace ana ganin kaman wani ilimi ne wanda yake ba shi da muhimmanci amma yanzu zaka ga cewa daga wannan lokaci cikin shekara 50 da wani abu dinnan zuwa 60 zaka ga cewa an samu mata da dama ana ba su ilimi sun samu horo mai kyau sun zama wasu abu a rayuwa hatta kai ga mata suna iya zuwa su je su kama su riki wasu madafan iko kenan a dama da su a harkar mulki a Najeriya sannan zaka ga cewa an samu yancin mata yanzu zaka ga mace tana da yanci da ta sai fili ta sai gida ta gina tana da yanci da su duk wata kadara take da bukata tana da yanci ta fita ce duk aikin da take so babu wani bambance wanda a wancan zamanin da akwai shi kafin samun yancin kai yanzu ko bayan mun sami yancin kai ana ta fama samu kullun abin ƙara kyau yake yana ƙara armashi sannan akwai magana na kaman harkar kiwon lafiya zaka ga a zamanin da zaka ga mata da dama ana kokari ga asibitoci na kokari ake mace in tana da ciki ta je asibiti a duba ta in ba ta da lafiya ta je asibiti a duba ta to amma a yanzu mata sun zama kaman kansu ya waye mace da zarar ta gabata da ta samu ciki to tunanin ta na ta je asibiti ne ta je ai mata awo mace da zarar ta gabata da lafiya kokarinta ta kai danta asibiti ko ta je asibiti ta kai kanta ko ma ta kai mijinta asibiti kaga dai haka ba za mu ce ba a samu a ci gaba ba gaskiya
To Madalla a gaida Mahmud Kwari da bakin sa sai a biyo mu cikin shirinmu na hantsi domin ci gaban wannan tattaunawa ta musamman ga Mahmud Lalo ya dawo da takaitattun labaran duniya
Shugabannin bangaren yan adawa na jam'iyyar Democrat masu rinjaye a majalisar wakilan Amurka sun gargadi fadar gwamnati ta White House da su kwanda shirin cewa za a aika musu da takardun neman su gabatar da bayanan da suka shafi hulɗar shugaba Trump da ƙasar Ukraine. A lokacin da wani ɗan jarida ya tambayi Trump a wani taron manema labarai shin ko zai miƙa wuya ga wannan buƙata ta majalisar wakilai wadda ta kaddamar da bincike da mai yiwa ya kai ga tsige shi sai Trump ya ce shi dama ai ya saba ba da haɗin kai. Aiwa Lamis kamfanin dillancin labaran ƙasar Koriya ta Arewa KCNA ya yi ikirarin cewa ƙasar ta yi nasarar gwajin sabon makami mai linzami ƙirar ballistic da ake wa lakabi da SLBM a takaice wanda za a iya harba shi daga jirgin ruwa mai tafiya a ƙarƙashin teku. Kamfanin dillancin labaran ƙasar ya fitar da wasu hotuna da suka nuna lokacin da makami mai linzami yake fitowa daga ruwa a wani abu da ke nuna alamu daga ƙarƙashin teku aka cillo shi. Hukumomin Japan waɗanda suka nuna rashin jin daɗin su sun ce gwajin makamin wanda aka yi a jiya Laraba ya sauka ne a wani yankin su. Bayanin ta kwashe watanni tana fama da rikita-rikita siyasa wacce ta yi sanadin hanɓarar da gwamnatin Umar al-Bashir gwamnatin wucin gadin ƙasar Sudan na neman a cire ƙasar daga jerin sunayen ƙasashe da Amurka ta yafa musu rigar masu ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci. A cewar jami'an gwamnatin ƙasar cire Sudan daga jerin sunayen zai taimaka wa tattalin arzikinta wajen farfadowa. Wanda yake fuskantar kalubale tun bayan da aka kawar da al-Bashir a watan Afrilun da ya gabata wato bayan da aka kwashe watanni ana zanga-zanga a titunan kasar. A shekarar 1993 Amurka ta saka Sudan a jerin kasashe masu goyon bayan ta'addanci kan wasu tuhume-tuhume da aka yi wa gwamnatin tsohon shugaba al-Bashir na mara baya ga ayyukan ta'addanci.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai Sidi da ya hada shirin ya kuma ba da umarni Da injiniyanmu na yau, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai mun hadu a shirinmu na hantsi.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.